إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين مدى قولي مع الله سبحانه وتعالى واندي بام إيكوان أدوى domin ci gaba da karatu a cikin littafin arba'un an-nawawi na al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wanda a darasin mu da ya gabata cikin wannan littafi wanda shine darasi na 7 to darasin namu na 7 ya dakata a ƙarshen hadisi na 18 a cikin wannan littafi hadisin da Jundab dan Junada ya ruwaito inda annabi tsira da amincin Allah tabbata gare sa yake ainihin umurni cewa ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance wanda jin tsoron Allah mun san cewa ba karamin al'amari na ba duk wanda Allah ya muwafaka da jin tsoron Allah to ya samu guduri babba to sai darasin mu na 8 a cikin wannan littafi yau inda zamu fara a farkon hadisi na 19 a cikin wannan littafi al-imamu an-nawawi rahimahullahu ta'ala yana cewa al-hadithu at-tasi'u 'ashara hadisi na 19 an Abi al-Abbas عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وانا حديثي انكر بوني دغا بابان عباس عبد الله دان عباس الله يدد سو شي دا مايتنسا قال عبد الله بن عباس يجي كنت خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما وترانا na kasance bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya goya shi saman jaki yana baya ne fa qala ya gulam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma abdullah ibn abbas ya kai yaro inni uallimuka kalimatin ne ina sanar da kai wasu kalimomi ihfazillah ka kiyaye Allah ya hafazaka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ka idan ka kiyaye shari'o'in Allah ka sadar da umarnin Allah shi kuma Allah zai kiyaye ka ihfazillah ka kiyaye Allah tajidu tujahaka sai ka samu Allah shine mai taimakonka in ka kiyaye Allah ka kiyaye shari'ar Allah ka sadar da umarnin Allah ka kaurace ma'anin Allah to sai Allah ya zama shine mai taimakonka idza sa'alta fas'alillah idan za ka yi roko ka roki Allah wa idza sa'anta idan za ka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimako da Allah wannan ga abinda babu wanda ka iya taimaka ma gare shi in ba Allah ba amma abinda wani yana iya taimaka maka ka roke taimaka maka baka yi laifi ba kamar baka lahiya roƙon wani ya taimake ka ya baka lahiya ba mai iya wannan in ba Allah ba kamar baka arziki ba mai iya taimakon ka ya baka arziki in ba Allah ba kamar baka haihuwa ba mai iya taimakon ka ya baka haihuwa in ba Allah ba kamar lahiya da sauran wasu abubuwa waɗanda suke banta ga Allah ta'ala to wannan in za ka roƙa ka roƙi Allah subhanahu wata'ala kamar gafara kamar rahama kamar jin kai ba mai iya bashe su in ba Allah ba in za ka roƙo ka roƙi Allah in za ka neman taimako ka nemi Allah shi taimake ka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa alam ka sani annal ummata lalle hakika al umma law ijtama'at da za ta tattaru gabaki dayanta ala yanfa'uka bi shay'in akan su amfanar da kai da wani abu lam yanfa'uka ba za su yi amfanar da kai ba illa bi shay'in sai da wani abu wanda qad katabahu Allahu laka wanda Allah ya wajabta maka samun wannan abin don al'umma gaba ɗaya in sun taru na duniya don su taimake ka su amfanar sheka da wani abu idan ba Allah ya kaddara maka samun wannan abin ba ba za su iya taimaka ma ba ba za su iya sa ka samu abin nan ba wa in ijtama'u Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma Abdullah ibn Abbas da mutanen duniya za su tattaru gabaki ɗayansu ala yadurruka akan su cutar da kai bi shay'in da wani abu lam yadurruka ba za su iya cutar da kai ba illa bi shay'in sai da wani abu wanda qad katabahu Allahu alayka Allah ya wajabta cewa wannan abin zai faru gare ka wannan shikenan zai faru gare ka in Allah ta'ala ya yi waro amma ba dan wani ya cutar da kai ba sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce rufi'atil aqlam an dauki alqalma an yi rubutu da taddawa kuma an dauki alqalma wajaffatis suhuf takardu sun bushe ina haka dai kudurar ta Allah ta gudana rawahu tirmizi wannan bangaren hadisi imamu tirmizi ya rawaito shi wa qala hadithun hasanun sahihun yace wannan hadisi hasanu na kuma sahihu kamar wadda dabi'a ta al-Imam at-Tirmidhi ta rahimahullahu ta'ala tsakanin marwaita na kawo cewa hadisi hasanu na kuma sahihi wa fi riwaya a wata riwaya gairu at-Tirmidhi wadda ba ta Imam at-Tirmidhi ba ifa billahi tajiduhu amamaka ka kiyaye Allah ka samu Allah gaba gare ka ma'ana gashi nan shi ya mai taimakon ka ta'arraf ila Allah kai bauta ga Allah firaha lokacin da kake cikin yalwa sanda kake cikin wadata ya rifka fi shidda lokacin da ka shiga tsanani shi kuma sai Allah ya taimake ka mai yawa wadanda Allah ya hore ma wadata ba su ga bauta ma Allah ba musamman yin aiki na neman lada saboda wadata da walwala da halin da suke ciki ne mai ba su dama na tsayawa su yi wannan in ba yan kaɗan daga cikinsu ba Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa alam ka sani yana magana da Abdullah ibn Abbas annama aqata'aka duk abin da ya kuskure ka lam yakul li sinka mai kasance don ya same ka ba takkace inda na yi kaza da na samu kaza a'a ko da ka yi kaza ba za ka samu kaza din ba don Allah bai yi ka samu ba don haka ba za ka samu ba wa ma asabaka duk abin da ya same ka lam yakul li khudiyaka bai kasance don ya kuskure ka ba wal ka sani annan nasra hakika taimako ma asab yana tare da hakuri dukkan wanda ya yi hakuri ya jimre ya daure to insha Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala zai taimake shi wa annal faraja hakika kuran yawar bakin ciki ma al-karam yana tare da bakin ciki ba za a samu kuran yawar bakin ciki ba har sai ya zanta ma can akwai bakin cikin sannan ya zo a nemi jayewarsa wa anna ma'ala usri yusra hakika tare da matsuwa akwai sauki har guda biyu idan Allah ta'ala ya jarrabe ka da wani abu na damuwa ko na bakin ciki ko na bacin rai to ka sa rayuwarka da fatarka da kaunarka cewa Allah subhanahu wata'ala zai jaye maka wannan damuwa, zai kuranye maka wannan bakin ciki. Dama duk sadda aka ga tsanani, to saukin Allah yana nan sai. Illa dai kawai mu mutane damuwar mu shine mu tsaya ga Allah, mu bi Allah, mu roƙi Allah don Allah ya mana mahita. Amma a madadin wannan sai ka same mu muna ta abubuwan da ba su kamata ba. Misali, bisa ga abin da Allah ya jarabe mu na tsada, kamar tsadar abinci, kamar sauran abin da ya shafi wasu provision da suna da tsada, to mu roƙi Allah ya kawo mana sauki. Dama Allah shi ya da sauki, shi ya da kuma tsanani, in ya so ya kawo jarrabawa ya kawo. To mu yi ta roƙon Allah, sai Allah ta'ala ya kawo mana sauki ta sanda ba mu zato. Ya yi mu ta yin wasu dumumuwa waɗanda ba su dace ba, waɗanda suna iya jawo mana koma baya ga addininmu. Wannan hadisi da muka karanta yana da fa'idodi masu yawa. Daga cikin fa'idodinsa, na ɗaya, za mu ga tausayawar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga wanda bai kai shi ba. Kaga yace ya gulam, ya kai yaro, yana magana da Abdullahi ibn Abbas, yanayi mai al-ishfa, tausayawa, wanda ana sandu wanda kake tare da shi kai ma ka tausaya mishi. Kada ka nuna kahin shi, kada ka nuna mai wani girma, a'a, ka tausaya mai. Kamar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tausayawa Abdullahi ibn Abbas, kuma ya karantar da shi karantarwa ta hikima wadda gata nan ta ga mai gabaki daya, amma mun same ta. Fa'ida ta biyu, ya kamata ga duk wanda za a wada masa magana mai fa'ida, magana mai muhimmanci, to a wadi abinda zai jawo hankalinsa. Idan kana son ka wada ma mutum magana mai muhimmanci, to ka bude kofar wannan magana da abinda zai jawo hankalinsa. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, ya gulam inni uallimuka kalimatin, ya kai yaro, ni zan sanar da kai wasu kalimomi. Kaga kina Abdullahi ibn Abbas yanzu me yake saurare waɗannan kalimomi? Saboda mi ya fahimci akwai muhimmanci a cikin waɗannan kalimomi da shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake so ya karanta da shi. To fa'ida ta uku shine, hakika duk wanda ya kiyaye Allah, ma'ana duk wanda ya kiyaye shari'ar Allah, ya kiyaye dokokin Allah, to hakika Allah ta'ala yana kiyaye shi, ma'ana Allah yana bashi kariya. Koda wasu suna niyyar cuta maka, suna niyyar kulla maka sharri, to a dalilin kiyaye Allah da kiyaye dokokin Allah, sai zama Allah ya baka kariya, baka ma da labari. Fa'ida ta hudu, hakika duk wanda ya kaskantar da kansa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya kaskantar da kansa ga addinin Allah, hakika Allah madaukakin sarki wato ba zai tozarta shi ba. Wanda dukkan mutum na ya kaskantar da kansa ga Allah, ya kaskantar da kansa ga addinin Allah, ma'ana yayi biyayya ga Allah kuma ya bi addinin Allah, to Ubangiji ta'ala ba zai tozarta shi ba. Kamar wanda shi kuma wanda ya tozarta Allah, ma'ana ya tozarta addinin Allah, Allah zai tozarta shi kuma ba zai kiyaye shi ba. Fa'ida ta biyar shine, dukkan wanda ya kiyaye Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to Allah zai shirye shi, sannan Allah zai yi mai dalili akan abin da yake shi ne alhayi, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai zama shi ne mai bashi kariya, babu wani abu na sharri da zai same shi. Don haka akwai buƙatar mu zama mutane masu kiyaye addinin Allah, mutane masu kiyaye Allah, mu zama masu jin tsoron Allah a duk wurin da muke. sawa'un muna inda jama'a ta ganin mu ko bamu inda jama'a ta ganin mu. Fa'ida ta shidda shine hakika mutum idan yayi bukata zuwa ga taimako, in yana son ya samu taimako sai roki Allah ya taimake shi. Ba wanda za ka roƙa ya taimake ka ya baka taimakon da ya kai taimakon da za ka samu a wurin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Amma kuma nan in mun diba za mu ga shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani cewa watu'inu rajul ka taimaki mutum fi dabbatihi ga dabbarsa ba ta miluhu alaiha ka ɗauke shi ka aza a kanta au tarfa'ulahu alaiha mata'a ko ka ɗauko mai kaya ne yana saman dabba ka aza mishi wannan matsayin sadaka yake kaga ka taimaka mai. Wannan bai kori cewa mutum ya nemi taimako ga Allah shi kaɗai ba. Wanga abin da ka roƙo ne taimake ka kile mi kuma wasu kayanka kana saman mashin ko kana cikin mota ko saman dabba wannan yana da damar baka. Amma baka lahiya, baka hankali, baka arziki, baka wadata, ba mai iya wannan in ba Allah ba. Don haka abubuwa na da suka keɓanta ga Allah ka roƙe su ga Allah kuma ka yi fatar samu in ka roƙa. Fa'ida ta bakwai, hakika al'umma ga baki ɗaya da duk za su taru ga baki ɗaya na duniya gaba ɗaya su haɗore guda don su amfana sheka da wani abu. To ka kwana da sanin cewa su al'umma ba za su iya amfanar da kai ba sai da abin da Allah Subhanahu wa ta'ala ya so ka sama na fa'ida. Fa'ida ta takwas, hakika yana wajaba ga mutum, wato shi mutum ya kasance mai ƙoƙarin fatar samun rahamar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Babu abinda kake ƙauna in ba samun jinƙayin Allah ba, in ba samun baiwa daga wurin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ba. Saboda babu wanda ya mallaki amfanarwa, kuma babu wanda ya mallaki cutarwa in ba Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ba mai iya cutar da kai ko ya amfanar da kai ga abin da Allah bai nufi ka samu ba. Fa'ida ta tara, kowane abu wanda yake ya kasance to mu sani, duk wani abu wanda yake kasantacce to an wajabta wannan al'amari. Saboda tabbatar da yayi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa inna Allaha kataba maqadira al-khalq, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika Allah ya rubuta ƙaddarori na halitta. Gabanin Allah ta'ala ya salisu sama da ƙasa bi 50,000 years da shekara 50,000. Kaga arzikin kama wanga arzikin naka ya riga yake da shekara 50,000. Don haka babu wani abin da za ka tayi ka samu ko ka jawo ma kanka na amfani. Komi yana nan aje, Ubangiji ta'ala ya yi tanadin shi gare ka gabanin ma a talista ka. Fa'ida ta goma, a cikin wata ruwaya ta daban wadda ta zo cewa ta'arraf ila Allah, banda wadda ta zo na ko cewa infazillah, to wannan ta zo da cewa ta'arraf ila Allah, ka ainihi yi bauta ga Allah, ma'ana ka nemi sanin Allah ta hanyar yi ma Allah da'a. A lokacin da kake da lahiya, a lokacin da kake cikin yalwa, shi kuma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala idan ka shiga cikin halin tsanani, halin kunci, sai Ubangiji ta'ala shi kuma ya taimake ka ya jaye maka wannan tsanani da kake ciki, ya jaye maka wannan damuwar da ka samu kanka a cikinta. Fa'ida ta 11, hakika mutum idan ya kasance wato an riga an rubuta masa wani al'amari da zai same shi, to ba yadda za a yi wannan al'amarin ya kusance. Mana babu yadda za a yi an rubuta abu ya same ka kuma abin ya kuskure, sai dai wasu abubuwa da Allah kan sauƙaƙa maka, kila an rubuta cewa za ka waɗi ka kare. To amma kuma a dalilin roƙon Allah da kake yi, ko a dalilin sadaka da kake yi, sai Allah ya baddala maka daga karewa zuwa ga yin tuntuɓe ko targaɗe. Kaga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kawo maka sauƙi a dalilin wasu abubuwa na addu'o'i da ka lizinta. Amma kuma abinda ba a ƙaddara ya same ka ba, ko kuma ka samu, to kuma ka san wannan ba mai iya kawo maka shi in ba Allah ba. Ba'ida ta 12 da muke samu a cikin wannan hadisi, wato akwai bushara mai girma ga masu haƙuri, cewa haƙiƙa Allah yana ninka musu taimako har sau biyu. Duk wanda Allah ya jarraba da wani abu na damuwa, yayya haƙuri, yayyadda daga Allah ne, yabbi Allah da taƙawa, to Allah zai ninka masa wato taimakonsa har sau biyu. Kamar wada mu ma abin da ya kamata mu ɗauka cewa Allah ne ya jarrabe mu da abin da muke ciki na tsada, kamar kayan abinci da sauran abin da ba su ba, mu ci gaba da bauta ma Allah, mu ci gaba da roƙon Allah, sai Allah ya kawo mana sauƙi sanda babu mazatin sauƙin, sai ya zama ga sauƙin nan ya kewaye. Ba'ida ta ainihi 13 da take cikin wannan hadisi shine, akwai bushara mai girma kuma ta hanyar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana kuranye ma mutum bakin ciki. Idan Allah ya jarrabe ka da wani abu na bakin ciki mai tsanani, sai Allah ta'ala ya kuranye maka wannan bakin cikin, ya yaye maka damuwa, sai ta gushe kamar ma abin bai taɓa faruwa ba. Ba'ida ta 14 za mu ga akwai bushara mai girma, wanda idan wani abu ya samu ɗan adam, wani abu na matsatsi ko matsuwa, to yanzu ha ya yi dakon sauƙi. Shi yasa a can cikin suratu Shaf Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Allah ta'ala ya sake takiri da inna ma'al usri yusra, hakika tare da matsuwa akwai wani sauƙi. Kuma Ubangiji ta'ala ya ce, lalle tare da matsuwa akwai wani sauƙin da Allah ta'ala zai kawo ma al'umma. Fa'ida ta 15 ta ƙarshe a wannan hadisi shine, yadda Ubangiji ta'ala yake cire damuwa wadda take faruwa ta musiba idan ta faru ga ɗan adam. Ma'ana shine ka san duk abin da ya same ka bai kasance don ya yi kuskuren ka ba, da abin da ya yi kuskuren ka bai kasance don ya same ka ba. To wannan akwai cire damuwa. Idan ka san cewa duk abin da ya same ka daga Allah ne, kenan ba ka da wata damuwa. Idan ka san cewa duk wani abu da ka rasa Allah ne bai so ka samu ba, to kaga wannan akwai cire ma damuwa na ganin cewa abin da baka samu ba ya kubce maka, Allah ne bai nuha ka samu ba, da ya nuha to da zai baka. Don haka waɗannan su ne fa'idodin da muke samu a ƙarƙashin wannan hadisi, wato ainihi na 19. Mun samu fa'ida 15 cikinsa. Sai hadisi na 20, al-hadithul 20, hadisi na 20, an abi mas'udin daga baban mas'ud, Uqba ibn Amr al-Ansari, Uqba dan Amro Balansari, ma'ana dan garin Madina, al-Badari, wanda ya halarci yakin Badar, qala, wannan sahabi yake cewa, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci tabbata gare sa ya ce, inna mimma adarakan nas, yana daga cikin abin da mutane suka riska, min kalamin nubuwatil ula, maganar annabta ta farko, idza lam tastahi, idan baka jin kunya, fasna ma shita, ka aikata abin da kake so. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi. Idan muka lura da wannan hadisi za mu ga
ba wai an ba mu dama bane in baka jin kunya je kai duk abin da kake so a'a wannan kamar gace ne idan baka jin kunya to ka je ka aikata duk abin da kake so in kan lura zaka ga cikin jama'a akwai wasu mutane masu hodin maganganu marasa kyau wadanda ba na daidai ba wanda wannan yana bayyana da cewa su mutane ne marasa kunya kamar ga misali idan an hadu wajen daurin aure ko wata haduwa da aka yi zaka ga wani yana ta sakin maganganu wadanda shi bai kallon su damuwa a wurin shi wanda kuma wannan wato laihi ne ba wai ba laihi ba laihi ne cewa ka je ka aikata abin da kake so kamar wato wani kyace ne haka muna iya daukar misali kamar can cikin suratul kafi da Allah subhanahu wataala yace faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur inna atadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha kaga wanda ka so ya yadda wa qulil haqqa min rabbikum ka gaya musu cewa qur'ani gaskiya ne daga wurin Allah haka Allah yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur mai so ya yadda wanda baya so kuma kada ya yadda to amma da karshe sai Allah ta'ala ya ce inna atadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha mun yi tattalin wuta wanda rufinta ita wutar ya lullube su har dai zuwa karshen ayar wannan ba kamar an bada dama ne ba ga cewa duk wai wanda bai jin kunya ya je ya abin da ya dama a'a shi ma wannan hadisi akwai fa'idodi da muka iya samu ciki ne kamar guda ila za su kai biyar fa'ida ta farko da take cikin wannan hadisi wato shine gurabu na al'ummomi da suka rigaya suka shude suka wuce suna yin saura zuwa ga wato ainihi wata al'umma dan cewar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwati al-ula hakika yana daga cikin abin da mutane suka riska idan baka jin kunya aikata abin da kake so ba wai gare mu al'umman nan kawai yau haru ba a'a haul al-ummomi da suka gabata akwai irin wannan daka mu ma wannan al'umma sai zama ne cewa da muka zo to mu ma muna akan wannan ƙari na cewa wanda baya jin kunya to ya aikata abinda yake damar aikatawa amma ba dan ana nemin cewa ba shi da laifi ba kuma zamu ga cewa wannan jumla a fa'ida ta biyu ita wannan jumla ta cewa idza lam tastahi fasna ma shi ita wato zamu ga cewa an samo ta ne daga waɗanda na gabace mu na al'ummomi saboda kalma ce wadda ana ainihin fuskantar da ita ga kowane ga kowane nau'in al'umma ana aiwatar da ita ma'ana tun can da aka yi to har yau mu da muka tarar daga baya to eh haka ne duk wanda bai jin kunya ya je ya aikata abin da yake dama amma wai ba don bai yi laifi ba fa'ida ta uku a wannan hadisin da muka karanta za mu ga yabo akan kunya sawa'un akan fuska ta farko ko kuma akan fuska ta biyu ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa alhaya'u shubatun min al-iman kunya wani yanki na imani ko wani yanki ta imani to ita kuma wannan kunya ta kasu gida biyu tana da nau'uka guda biyu na farko ga abin da ya shahi haƙƙin Allah ya zama mutum yana jin kunyar Allah sawa'un wani ya ga ka ko wani bai gane ka ba a'a kana jin kunyar Allah ba za a same ka wurin da Allah ya hana a same ka wurin ba ba za ka aikata abin da Allah ya hana ka aikata ba wannan ya nuna kana jin kunyar Allah bangare na biyu kuma game da abin da ya shahi haƙƙin talikai ba za a same ka ba matsayin ka na mai kunya ya zama kana cin mutuncin al'umma ko kana fadawa cikin haƙƙin al'umma ko kana aikata wani abu mai nuna cewa kai ba mutum kake ba mai kunya haka ita kunya wata abace wadda tana da matsayi a cikin musulunci wanda mun ji nau'in ta na farko da kuma nau'in ta na biyu haka kuma ana iya sake samun nau'i na ita ainihi kunya ta sake kasuwa kamar gida biyu nau'in ta na farko zaka samu sashe daga cikin mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mai baiwa ta kunya don haka zaka same shi shi mutum ne mai kunya kuma tun yana yaro karami ba zai yi magana ba sai inda lalura ta yi magana ta kama ba zai aikata wani abu ba sai inda lalurar aikata abin nan ta kama a aikata don me saboda shi mai kunya ne nau'i na biyu na ita kunya ita kuma mutum zai neme ta ba wai Allah ya talice shi mai kunya ba a'a shine zai nemi kunyar da kanshi yana yi yana tanadi yana yi yana koyi yana tattali matsayi ne na mutum dan adam to yana nan yana ta dan kallafa ma kai ne ma'ana mutum da ba shi da kunya amma sai ya kasance yayi kokarin daure harshen sa mai yin magana sai illa dora ta kama yayi kokarin daure ayyukansa bai aikata wani abu da gabobinsa sai illa dora ta kama don haka sai kasance yana biyar mutane ma abota kunya sannan yana samu yana koyo daga gare su yana biyar mutane ma abota farala sai zama ya waye gare shi ma ya samu kai ne ya zama mai kunya kenan in mun lura wannan gaba ta biyu tana bayani akan cewa kunya akwai wanda Allah ya halicce shi da abitai ba wanda ya koya mai tun yana yaro karami zai tashi mai kunya akwai kuma wanda shi sai ya yi koyo sai ya kallafa ma kansa sannan ne zai iya zama mai kunya to fa'ida ta hudu daga cikin wannan hadisi za mu ga cewa yana daga cikin ɗabi'a wanda shi baya jin kunya to an ce zai ya aikata duk abin da ya ga damar aikatawa ko kuma zai je ya aikata duk abin da ya ga damar aikatawa amma kuma ba zai kula ba me yasa saboda me baya da kunya saboda haka za ka samu mutane idan har wa irin wannan ya zo ya aikata wannan abin da ya aikata musu tunda baya da kunya waye wannan wata ci kai da Allah waye shiga batun wane mutumin da bashi da kunya to kaga kowanne muka mata ya zama mai kunya in ma Allah bai talice ka kana mai kunya ba to kai kokarin samun kunya ta hanyar koyo daga yan uwa masu kunya kadan kadan har Allah ya sa kai ma ka zama mutum mai kunya saboda alhaya'u shubatun min al-iman kunya wani yanki ne na imani fa'ida ta biyar daga cikin fa'idodin wannan hadisi akan ma'ana ta biyu to dukkan mutumin da shi baya da kunya hakika zai iya fadawa ko ina kuma zai iya aikata duk abin da ya ga dama a dalilin cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza lam tastahi fasna ma shi'ta fa'ida ta shida a wannan hadisi akwai mai da martani ga wata kungiya da ake ce ma jabariya na tabbatar da cewa akwai son Allah ga bawa su jabariya wata kungiya ta da yake wa'anga kungiyoyin wasu mu ba mu da ma sunan kasarga ana ce musu jabariya kamar mu'tazila kamar jahiliya kungiyoyi na ga sunan daban-daban mai yawa an yi samun su a gabas ta tsakiya to su abin da suka cewa a ba mutum bayin abu a ce Allah ya so a sai dai shi mutum in mutum yayi abu shine ya soyi babu wani magana abin san Allah to nan akwai mai da martani an mai da musu martani cewa idan Allah subhanahu wataala ya so to hakika abu kan kasance sawa'un bawa ya so abin ya waru ko ma bai so ba to sai hadisi na 21 shi kuma an abi amru wa qila bi amra mai ruwayar hadisi yace an ce daga baban Amru ko kuma baban Amra, namiji Amru, mace Amra. Amru ita kuma Amaratu. Sufyan bin Abdullah, suna ne Sufyan dan Abdullah radiyallahu an, Allah shi yarda da shi. Qala Sufyan dan Abdullah yace qultu ya rasulullah, yace ni ce ya ma'aikin Allah, kenan shi sahabi ne, gashi ga nabi yana magana da shi. Kulli fil islam qawlan la as'alu anhu wa ahadan ghayra, annabi ka wada mini wata magana game da musulunci wanda bana tambayar wani mutum guda bancin kai, da ka wada mini shikenan na wadato. Qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace qul amantu billah, kace na yi imani da Allah. Thumma saqim, sannan kai tsayinka, baka aikata komai sai abinda Allah ya hora, duka abinda Allah ya hana ka bari. Amantu billah thumma saqim, kai imani da Allah sannan kuma kai tsayinka, abinda Allah ya hora ka aikata, abinda Allah ya hana ka aikata, abinda Allah ya farzanta ka aikata, abinda Allah ya haramta ka kaurace. Shikenan da kai haka baka tambayar kowa komai. Shima wannan hadisi zamu ga akwai fa'idodi kamar guda bakwai a cikin sa. Fa'ida ta farko, kwadayin sahaba Annabi sallallahu alaihi wa sallam akan ilimi, saboda wato shi wannan ya zo ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da Annabi ya karanta shi bai sake buƙatar wani ilimi ko wani abu a hannun wani. Sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa, to kai ce kai imani da Allah, sannan ka tsaya wajen nan, duk abinda Allah ya hora ka aikata, abinda Allah yana ka bashi. Shikenan. Baida ta biyu, wato hankali da lura da aga baban Amru ko baban Amra, saboda yayi tambaya, wannan tambaya mai girma, wadda tambaya ce wato ta ƙarshe, yana tambaya akan abinda zai wadatu da shi akan barin tambayar kowa, kuma sai ya samu cikakken amsa daga bakin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai fa'ida ta uku, hakika ya kamata ga mutum dan adam yayi tambaya game da ilimi, ya tambayi tambaya haɗaɗɗa ga mamma, wadda ba zai sake samun wani rikici ko kuma cakuɗewa al'amura ba. Saboda wannan sahabi ya ce qawlan la as'alu anhu ahadan ghayra, ban tambaye kowa in bayan ka, aga dan agusar masa da duk wani abu na rikici ya zan babu shi, ya jaye an wuce na. Fa'ida ta hudu, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya bashi haɗaɗɗun kalimomi, Allah ya bashi kalimomi gamammu, saboda wato ya hada wannan al'amari na addini gaba ɗaya a cikin kalimomi biyu, qul amantu billah thumma saqim, a cikin kalma biyu yayi mai bayani, kuma ya gamsu, kuma kalma ce qul amantu billah thumma saqim, wanda za a iya rubuta wani irin babban littafi a ƙarƙashin ta. Dama Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da haɗaɗɗun kalimomi da yawa din magana, to kalma za ta zama takaitacce, amma wadda bayanin ta kuma wato gashi nan sarai za a cika abubuwa ana bayani game da ita. Fa'ida ta biyar, a cikin wannan hadisi za mu ga cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani dangane da kalma al-istiqama, ya kawo bayani cewa قل آمنت بالله ثم استقم الاستقامة wannan kalma ta al-istiqama tabirin ta a wurin mutane kamar a yau wata kalma ce wadda za ta lizinta da kawo abubuwa masu dama masu yawa ta hanyar riko da addinin Allah da kuma aikata abin da yake na daidai da kuma tsayuwa akan daidai da kuma din alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam liya kunshi al-istiqama faida ta shida a wannan hadisi hakika duk wanda ya takaita akan wajibi abin da yake wajibi to bai zama mai istiqama ba ya zama kai baka komai sai sallar farilla baka komai sai azumi na farilla saboda mi idan aka zo ranar alkiyama sallarka ta farilla bata kammala ba za a dauko ta nafila sai a kammala maka ita azuminka na farilla bai kammala ba sai a debo na nafila a kammala maka to baka da su to kaga kenan a daidai wannan matsayar wato ainihi ka takaita ga abin da shi daya wajibi to sai ya zamana baka samu wasu fa'idodin da ya kamata a ce ka samu ba walam usalli suwa fardin walam usmi ni ban yi sallar komai ba sai ta farilla haka ban yi azumi ba sai na farilla wanda idan Allah ya baka lahiya ka yi azumi don neman lada aiki ne mai kyau duk wanda ya azumi guda don neman lada Allah yana nesanta huskarsa da wuta shekara 70 kaga ba karaman nasara bace Allah ya taimake ka ya zama kana yin azumi na bidan lada haka sallar nafila sai faida ta bakwai ta karshe akan wannan hadisi da muka karanta wato hakika ya kamata ga mutum ya ainihi bibi rayuwarsa ko yaushe shin ni ina akan istiqama ko yaushe kai ta bibiyar rayuwarka shin wai ni ina akan daidai ko ni ba ni akan daidai idan ina akan daidai alhamdulillah abinda nake fata da kauna kenan in ba ni akan daidai sai in kokarin dawowa in zama akan daidai zamu ga cewa dukkan mutumin da ya kasance yana jinkirta sallah daga lokacinta wannan ba za a ce ya zama mai istiqama ba saboda ya tozarta sallah ya wulakanta ta haka kuma za mu ga cewa duk wanda ya hana zakka bayan Allah ya bashi dukiya amma kuma ya kasa fitar da zakka shi ma wannan bai zama mai istiqama ba saboda ya tozarta zakka kuma ga ta farilla ta rukuni ce daga cikin rukunan musulunci haka kuma zamu ga duk wanda ya kasance yana ƙetare iyaka ga bayin Allah ƴan uwa ne ta hanyar cin mutuncin su ya zama kana cin mutuncin ƴan uwanka wannan shi ma mutum bai zama mai istiqama ba saboda mutum ya aikata abin da yake Allah ya haramta shi haka mai mutane algusu shi ma yana yaudarar mutane wajen saye da saisuwa ko sha'anin jinga shi da ajinga da shi ko wani zai ba jinga ya zama yana yaudara shi ma wannan bai zama mai istiqama ba ma'ana bai samu daidaituwa ba wannan idan mun ce babin kasuwanci za mu ga akwai nau'in kala daban-daban na yaudara wanda ke waruwa a wannan zamanin namu ta hanyar abin da ya shafi saida babura saida motoci saida wasu abubuwa na electronics da dai sauran wasu kayayyaki waɗanda su yan kasuwa sun sani akwai hanyoyi da ake bi na rashin gaskiya wajen saida irin waɗannan kayayyaki wanda duk wanda ya tsare kasuwanci yana yin rashin gaskiya ciki wannan bai samu istiqama ba Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayani cewa masu kasuwanci ba in sadaqa idan suka yi gaskiya a tsakanin su masu kasuwanci wa bayyana suka yi bayani buri kalau ma fi bayyima Allah zai sa musu albarka a cikin kasuwancin su ya zo yana son ya sai motar ka ta yi mai bayani cewa to ni ban san sha'anin mota ba amma na baka dama ka dauki mota ta ka kai wurin bakanike ya tada motar nan ya gaya maka idan tana da wata matsala mu yi ciniki akan tana da matsala saboda gudun kada in sayar maka ni ba da ilimi akan ta kai ma baka da ilimi to kaga yanzu idan kun kulle ciniki ya dauka ya kai ma bakanike bakanike na da ilimi ya sanar da shi cewa motar nan lami laiya take to idan ya sayi duk abin da ya waru daga baya yana dawowa yace kayo gare shi amsa ba zai yi haka ba amma idan wata kila kai ka san cewa tana da wani abu kuma ka sai dan mai akan tana lahiya to da nesa daga ba nesa yake ba ya dawo yace wani ya cuce ni saboda ya sayar min da mota ko ya sayar min da babur ko ya sayar min da bridge ko wani abin da ya kama da shi kuma alhali ya san bai da lahiya to yana daga cikin abin da Allah ta'ala ke sa mu na albarka ga kasuwancin mu ya zama mun yi gaskiya kuma duk sanda kai gaskiya to Allah zai taimake ka Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani can cikin suratul baqara cewa ya mahqullahu riba wa yurbi sadaqat kasuwanci na riba Allah yana cire albarkarsa na daga cikin kasuwancin riba dake gudana a wannan zamanin namu wanda ake yi mai yawa a ma'aikatu kila kai Allah ya hore maka kai ne jagora a ma'aikatar za ka kawo musu buhunan shinkawa to ga sunan su ba ka naira 20,000 amma kuma bayan sun saya duk wanda ya saya 15,000 ya dawo za a ba shi kudi hannu yanzu a ga wannan ga ka'idar musulunci duk wanda ya haka ya ci riba ko kuma idan mutum zai sayi turmi a tanwa ya biya kudi a hannu naira 3,000 amma idan bashi ne 5,000 wannan duk nau'i ne na riba wanda diye haka kaga babu magana cewa yayi istiqama wanda kuma shi musulunci kullun abin da yake kira akan shi shine mu zama masu istiqama mu zama masu daidaituwa mu zama masu yin adalci wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halarta yin kasuwanci sannan kuma shi Allah ya haramta da riba kila ba ku da rabiya kira koko nasiya ba ku da rabiya ya wato mu tsaya ne yayi insha Allah subhanahu wa ta'ala na'am to insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda lokaci zamu dakata anan sai zamana darasin mu na gaba wanda shine darasi na 9 insha Allah zamu tashi akan hadisi na 22 a cikin wannan littafi Allah ya muna muwafaka da dashi Allah ya sa ayyukan mu su zama dan mai tsaye dashi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك